Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 29 ga watan Maris shekarar 2018 akan mitoci 16-2560. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad Dalal da Niya da Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakubu Makiri ne tare da Lada Ibrahim Ayawa muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu. Bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa Sufeto General ɗan sandan Najeriya ya tube kwamishinan ɗan sanda a jihar Kogi. Bayan haka kuma za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun kai hari akan ƙauyen Bawar Daji dake ƙaramin hukumar mulki ta Anka kuma sun kashe kimanin mutane 30. Haka kuma Usman Ahmad Kabara na tafi da shirinsa na Nakasa. Muna kuma dauke da sharhin jaridun Ghana da kuma sakonni da kuka aika mana, amma duk sai kun gaba jin labaran duniya.
Masauri, assalamu alaikum. Har yanzu shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da yiwa gwamnatin sakaran bawul domin ko a ranar Laraban sai da ya sallami sakataren kula da tsoffin soja David Shulkin. Yace ina mai farin ciki bayyana wa jama'a cewa na kudura aniyar mika sunan wani sananne mai kima a idanun jama'a, Admiral Ronnie Jackson, domin ya zama sabon sakataren tsoffin soja. Wannan sakon dai yana kunshe ne a shafinsa na Twitter. Yace amma kafin majalisa ta tabbatar wa Admiral Ronnie na din nasa, Robert Wilkie na ma'aikatar tsaron Amurka zai riki mukamin na wucin gadi. Ina gode wa David Shulkin na kokarin da yayi wa kasar mu da ma tsoffin sojoji. Shirya Jackson shi ne babban likitan shugaba Trump, mukamin da shugaba Barack Obama ya nada shi a shekarar 2013, kuma ko da Trump ya zo ya ci gaba da rike shi a kan wannan mukamin. Prime Minister Britania Theresa May ta yaba da martani mai karfi na Amurka ta dauka na korar jami'an diplomasiyyar Russia su 60 bayan da aka azar laifin cewa hukumomin kasar da ke Moscow su ne ke da alhakin kai hari da sanadari masu guba kan tsohon dan leken asirin Rasha da ke zaune a Birtaniya. Sanarwar da ta fito daga fadan gwamnatin kasar ta Birtaniya da ake kira Downing Street ta ce May ta yi magana da shugaba Trump ta wayan tarho, tana shaida masa cewa Birtaniya ta ji daɗin matakin da Amurka ta ɗauka na cutar da Skripal da ɗiyarsa a garin Salisbury a Birtaniya a farkon wannan watan. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai kyakkyawan zaton shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai yi abinda ya dace ga al'ummarsa da ma bil'adam baki daya ta wajen ɗaukar matakin wargaza shirin makaman nukiliyan kasarsa a mashigin Koriya baki daya. Trump ya yi wannan magana ce a shafinsa na Twitter jiya Laraba. Ya ce duk da yake dai yana nan kan shirinsa na ganawa da Kim, duk da haka ya jaddada cewa akwai buƙatar ci gaba da matsin lamba ta fuskantar aiki da takunkumin kare tattalin arziki a halin da ake ciki. Kuma yanzu haka China ta ce a lokacin wata ziyara da Kim ya kai mata asirce, ya bata tabbacin cewa zai jingine wannan batu na makamin nukiliya kana ya tattauna da Amurka da ma makwabciyarsa Koriya ta Kudu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙungiyar Al-Qaida na cikin 'yan ta'adda biyu da aka kashe a wani harin haɗin gwiwa tsakanin sojojin Amurka da na Libya a ranar Asabar wanda ya faru a kudu maso yammacin ƙasar Libya. Ba da jimawa ba, sojojin na Amurka sun tabbatar da kai wannan harin a kusa da garin Ubari, amma sun ce 'yan ta'adda biyu ne kawai aka kashe. Rundunar mayakan Amurka mai kula da shiyar Afirka ta tabbatar a jiya Laraba cewa ba shakka an kai harin wanda shi ne irinsa na farko da aka auna ƙungiyar Al-Qaida a ƙasar Libya, inda aka kashe Musa Abu Dawud wanda shi ne yake horar da 'yan ɓangaren 'yan ƙungiyar ta Al-Qaida da ke yankin arewacin Afirka da ake kira Maghrib. A jiya dai wata ƙungiya mai alaƙa da Al-Qaida ta tabbatar da mutuwar Dawud a harin da sojan Amurka suka kai, kamar yadda kafar bayyana tattara bayanan sirri da ake kira SIR ta bayyana, wanda ya maida hankali akan barazanar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda suke yi. Kenya hukumomin ƙasar sun ci gaba da tsare wani ɗan hamayya miguna a tashar jirgin sama na ƙasar sun hana shi shiga kasar duk koda umarnin da wata babban kotun kasar ta bayar cewa ya bayyana a gabanta ya bayyana gabanta jiya Laraba wannan mataki da gwamnati dauka ya sa ayar tambaya akan sulhun da manyan yan siyasan kasar suka ayyana a farkon watan nan a cikin watan Janairu ne dai gwamnatin Kenya ta kama shi bayan da ya halarci bikin rantsar da shugaban yan hamayya Raila Odinga a zaman shugaban kasa na jama'a wanda kusan barkwanci ne kamar yadda masu sharhi suke cewa a watan Janairu ne dai gwamnati ta tasa kiyarsa zuwa kasar Canada inda yake dan kasa a ranar Litinin ne yayi kokarin ya koma Kenya gwamnati ce ya ki ya shiga kasar da passport na ba sai dai shiga kasar da passport na kadan ba gwamnati ta ci gaba da cewa yaki da ta ci gaba da cewa yaki ya amince da visar wata shida da aka bashi gwamnati ta dage kan cewa shi dan kasar waje ne lawyer su kuma ya ce gwamnati tana rike da passport dinsa na kasar abinda kawai za ta yi shine ta sabunta passport din ta buga tambarin cewa ya shigo ko ya dawo kasar haka Kenya aka haifi Miguna kuma nan yayi shiga nan ya girma a lokacin rayuwarsa
labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC to madalla Sofeto General ɗan sandan Najeriya Ibrahim Idrisu ya bada umurnin tube commissioner ɗan sandan jihar Kogi a cikin wata sanarwa da headquarters ɗan sandan ta fitar wanda wakilin mu Hassan Maina kai na aika mana
wata sanarwa da headquarters ɗan sandan Najeriya ta aika mana a daren jiya ta ce Sofeto General ɗan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya tube commissioner ɗan sanda na jihar Kogi Mr Ali A Janga an soya mai wurin aiki kana za a kaddamar da bincike a kansa wannan ya biyo bayan tserewa da wasu ƴan dabar siyasa biyu wato Kabiru Sedu da ake mai lakabi da Osama da kuma Nuhu Salisu da ake kira Small suka yi daga hannun komar ƴan sandan waɗannan mutane biyu sune suka ce wani dan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogi Senator Dino Melaye suka ce ya sai musu bindigogi kuma aka tsara gabatar da su gaban wata babbar kotun tarayya da ke Lakwaja bayyanar su a gaban wannan kotun kuma ka iya zama karin hujja na tuhumar shi Senator Dino Melaye koda bai cin cire commissioner ɗan sanda Janga shi ma commander rundunar ɗan sandan Najeriya mai yaki da ɗan fashi da makami a jihar Kogi da wani DPO ɗan sanda na Lakwaja da ma karin wasu manyan jami'an ɗan sandan da waɗanda ake zargin suka tsere daga hannun su duk an dakatar da su an tsare su za kuma kaddamar da bincike a kansu don tantance irin rawar da kowanne ya taka har waɗanda ake zargin suka tsere tuni dai an nada Mr Isa Sunday Ogbu a matsayin sabon commissioner ɗan sanda na jihar Kogin tserewar manyan waɗanda ake zargi dai daga hannun ɗan sanda ba wani sabon abu ne a Najeriya ba domin ko a baya ma sai da wani babban komandan Boko Haram da gwamnatin Najeriya ke neman ruwa a jallo a wancan lokaci ya tsere daga hannun ƴan sandan lamarin da ya sanadiyar dakatar da wani commissioner ƴan sanda da mukarrabansa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla a gaida Hassan Maina Kaina wasu ƴan bindiga sun kashe mutane kimanin 30 yayin da suka kai wani hari a ƙauyen Bawar Daji dake karamar hukumar mulki ta Anka a jihar Zamfara ga dai Murtala Faruk Sanyin da karin bayani
tun a yammacin ranar Talata ne maharan da ke dauke da bindigogi suka yi dirar mikiya a ƙauyen Bawar Daji dake karamar hukumar mulki ta Anka tare da yin harbin kan mai uwa da wabi inda suka karkashe mutane wani mazauni ƙauyen da ya nemi a saka sunansa saboda dalilan tsaro ya ce maharan sun sake dawowa jiya Laraba a daidai lokacin da ake kokarin jana'izar waɗanda suka rasu inda nan ma suka bude wuta tare da kona garin baki daya
sun ka farma garin mu na Bawar Daji sun ka kashe mutum kimanin mutum 25 da jiya to bayan kuma an zo ana jana'izar su sun ka dawo sun ka kara kashe mutum tara yau sun mutum 30 ba dai sun ka kashe kuma sun ka kunna magarin wuta yanzu ma haka ga mutane na an kawo asibitin Bangulji wayan kuma da yake an yi da sai kuma suna anka ga mata nan da maza da kananan yara suna nan dan gudu da jik makarantun nan boko na primary da secondary kuma har yanzu babu soja da yake tsare mun ko wani jami'in tsaro mutane sun kaka da kai wayan suna cikin daji wayan sun kakkare yanzu ba mutum biyu na an shigo da su
menene kiyasin adadin maharan
sun zo saman babura ne kuma gaskiya suna da yawa sosai dan ba za a kirga su suna da yawa sosai sannan a halin yanzu babu gawar da an karihi suna tanya shan cikin daji yanzu haka Bawar Daji da ƙauyuka kusan ƙauye bakwai ne sun wace kuma tun zai ga misalin karfe dai aka tawon ga da cewa dadi da su sai yan banga ne kawai suna kawo adalci kuma surin ga yan banga su sai
rundunar yan sandan jihar ta Zamfara ta tabbatar da aukuwar lamarin to amma ta musanta zargin rashin kai daukin jami'an tsaro DSP Muhammad Shehu shine kakakin rundunar yan sandan jihar
ne kuma ra suka afka makarin to amma dai tare da daukin daukin yan sandan da ta yi tare da haɗin gwiwa sojoji Allah ya taimaka abin da ya zanta irin yadda ake a wannan yanayi dai an samu mutane uku da suka karɓa rayuwa to kuma har yanzu kamar yadda muke faɗa ma wannan haɗin gwiwa na sojoji da yan sanda suna yin da gudanar da sojojin gudun cewa an tabbatar da suka yi wannan aikawa
to sai dai rahotanni sun nuna cewa a harin farko kaɗai maharan sun kashe mutane kusan 25 na biyu ma sun kashe kusan 9 hasali ma an ce sun kona garin baki daya
wannan dai bayanin da nake faɗa maka bayani ne wanda muka samu a hukumance da su ko kuma jami'an da ke wannan yuri kuma wani ƙarin bayani ko ƙarin haske dangane da wani al'amari sai in mun ƙara samun bayani daga gurin su
akwai korafin cewa jami'an tsaro ba su kai dauki cikin lokaci ba a ƙauyen da lamarin ya auku
a gaskiya ne CPO na anka yana da furnin da zai magana da kai da zai faɗa maka shi ya jagoranci zuwa wannan saboda haka magana cewa wai jami'an tsaro ba su wannan wurin da ya gani
a makon da ya gabata ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ziyarci jihar ta Zamfara a ci gaba da zagayen jihohin da ke fama da tashe-tashen hankula inda ya yi alkawarin daukar matakan yaki da maharan yan kwanaki kalilan bayan tabbatar da kashe shugaban yan bindigar jihar Buharin daji Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
kuma jalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna kafin da mu ci gaba sai a ci gaba da shakatawa da wannan wakar
mai ne maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni lallai shin mu guda da ya ga kasar mu guda da ya kai da ni lallai mu zauna lafiya kar wata su samu a matsala babu kyau tun da an yi a baya ko kun gani lallai ku daina bakin cikin juna Allah ke magani lallai ku bace yanzu ga zo ku karu mu zauna lafiya
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kungiya kuma lawa lafiya shi da ku da banna jiya
masallaci ka je joci ya fito duka kun tsaya sai ku ce an tashi kallau yau lafiya
lallai
tutar Allah muke Allah kuwa shine don daya
lallai
mu bar bambanci na kabila ko addini
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kungiya kuma lawa lafiya shi da ku da banna jiya
mu kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi
lallai
bashirin cutar da mu
kuma da lahayi yau dai kafin shirinmu na gaba ga wannan sako na sabon shirin sashen Hausa na muryar Amurka
idan fakwaya ta narke kamwewe na kwaya sun nauna gaye ne
kwaya kala kala ne akwai wanda ake ce mata kashin bera akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata amma ni ina shan yawun maciji ne
in kwaya banda kwaya
idan fakwaya ta narke
na hutawa na ne baba baba ci nake yi ba kawai in sha in huta in zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba
shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da tsari duk ranar Lahadi
tare da ni Hafsat Maina Muhammad idan kwaya ta narke komai yana iya faruwa
muke yayi shan kwaya domin tana rusa rayuwa
sa'an na kwaya ta narke kai ya kare ya
To madalla sai azumai shirin idan kwaya ta narke. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 2:15 na dare a nan Washington ga kuma shirin mu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum sunana Usman Ahmad Kabara a cikin shirin nakasa ba kasawa ba. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Malam Abdullahi Jugunu mun ji labarin cewa hukumar Jabi ta Najeriya ta fito da yadda mutane masu bukata ta musamman za su iya jefa ƙuri'a musamman kutari da ba su da hannu ko kuma inda hannayen su bisa larura suka dace guda biyu babu yaya za a yi dangwala da kuma makafi waɗanda ba sa gani ya za a yi laliba su dangwala ƙuri'a. Shin me ya faru Malam Abdullahi Jugunu?
Alhamdulillah yanzu da wayama na kasassu mu kai ne da zaman za shi go da 2019. Albishir ne zai shine ga ainihin masu ciwon kuta. Da wanda bai da hannu. Guda biyu ga baki daya. Sannan da kuma makafi wanda ba su jin kura ba sai aka ce sai maka rukunin shi mana dana na brand inda aka shafa da ka ji alaman
wanda zaka zaba
wannan wanda zaka zaba
eh
sadan kuma kace musu to kuma
oh in suka fince ka in suka shafa irin wannan rubutun ne kaman kurzu in suka shafa za su ji suna wanda za su zaba wanda suke so suna yan takara
eh za su ji ko suna yan takara da kuma
jami'an
sannan muka ci kuma dan ana samun matsaloli wajen wajen idan makawo jirgin kwara wata kila zai amfani da dan jagoran shi canja ba mutum waje ce ba shi yake so ba kowane inda ake jefa kwara akwai kasashe ɗaya da za a ɗauka aiki a wajen zai zauna da galuwa da inda na kasa za su yi jefa kwara idan makawo ya zo to kaga shi zai ce jami'ar ke so ga wani jami'ar ke so sai shi ya ci to ga inda za a jefa mashi ba tare da agent ya sani ba ga abin da ke so a jefa kwara ka ji alamu ke so saboda ana cikin da mutane da yawanci makafi mu za mu je mu kafafan watsa labarai da ya mai da Hausa da Yarbanci da Igbo a dinga waye mana kasa su kai cewan ga inda su jefa kwara kuma ga inda su ba ƴan kasa ne yau idan kana gurgu ƙuri'a ka ba gurguwa bace mai gaskiya ce santan yau idan kana makaho ƙuri'a ka mai gani ne tafi kowa gani a duniya yau idan kana kurma ƙuri'a ka ba kurma bace tafi komai ji a duniya to haka muka so mu haka muka zai haka zamu yi
taron da su aka yi din ainihin su suka kira dan su bayyana muku haka koko sun tattara mutane ne ko ƴan jarida suka gaya ma
an tattara mana dinna kasassu da mai ruwa da masu ruwa da tsaki harkar da kasassu aka tara mu da ita shugaba da kasassu shugaba da kasassu na kasa baki daya da kuma a kowane bangare an ɗauko kurame an ɗauko makafi an ɗauko kutare da sauransu duka sun hada
wani. Ku kungiya ko in ce a kungiyance a tsakaninku ya za ku yi ku tabbatar da cewa su kamar makafi guragu kutare da sauransu musamman da kai magana akan kutare da maganan dangwale ƙuri'a da makafi da ba sa gani ya za ku yi ku tabbatar sun karɓi wannan tsarin dan ganin cewa an dama da su kasu dinga irin na mutanen gari wani sai ka ji ai ba na zaɓe ni ba na siyasa.
Shi ne nauyin wayar da kai da za ta yi ma al'umman na kasar su musamman a arewaci da muke da shi a lungu-lungu da muke da shi a kasar nan. To ga tana ta ɗauki nauyin za ta wayar ma kai da za ta biya kuma ita kafafen watsa labarai don a taimaka mana kasar su kuma za a shiga unguwanni a dangane taimaka mana kaga ai ba ƙaramin cigaba muka samu ba.
In ba su bi wannan ba akwai matsala to amma kana ga cewa za su ba da haɗin kai yanda ya kamata su masu bukata ta musamman
eh za su ba da haɗin kai sai su ma sa su zabe na gari ko ka san da akwai gudagu da suka fito takara akwai makasi da suka fito takara kaga dukkan su ba su samu gaci ba kuma ba za a misali kaga muna samun matsaloli na aitar da doka wanda shafi na kasar su kaga in ba muna ciki ba ba za
ta nuna ba yanda ya kamata nuna ta zai wahala
yanda ya kamata kaga yawa za ki bar wa kaga hawa gidajen sama yana ba mu wahala kwarai da gaske yanzu kaga da muka tafi wajen ainihin ɗin kaga an mana hanyar da kasa su amma dai akwai matsaloli saboda sai dai lift guda ɗaya ne ko guda biyu kuma ko mana da yawa
wai nan mai dama ce
ne kowanne aka ce yawa bai dama to kaga an kaje wani hotel ɗin ma sai dai ka hawo sama ba mu kasa ba mu hanyar da kawo da
eh kuma kaga kamar anan koda ba lifta bane misali a ce hotel din hawa ɗaya ne wanda za a ce ai yayi ka dan asa lifta misali sunan suna cewa elevator so kafin asa wannan sai kaga cewa a kafar benan gefen ta za ga anyo ne mai sildi haka wanda za a iya gungura keke a hawo
yau wanda wani mutum ba zai gungura da kai
da kanshi ya hawo eh ko ya sauka
kaga babu anan idan an kafa doka aka ce ya zama doka ne wajibi ne wallau kamfani ne wallau ma'aikata ne wallau duk abin ne zaman to dole ai asibiti ne gidajen haya ne na kasuwanni a yi ne kaga to kaga wannan ai mun samu ci gaba kaga dole sai ka fike ciki ka shiga cikin siyasa ana buga da kai sannan ka dama da kai sannan ka zama kuma kai ma dan kasa ne yanda kowa da yi dan kasa yake misali kaga na shiga jirgin kasa daga Kaduna zuwa jihar Abuja da na shiga sai naga akwai bayi ta kan ta kuma na kasa sosai sai aka rufe na kasa sosai ta kin kira mu aka ce da Allah
zan shiga yawa
kike ta arfi da ta
dan me za a rufe
kike shiga sai na ce a bukai ta ba
ya za a to me amfanin shi
kike a bude mu eh nace a bude mun koko in rubuta petition akan ku
yawa
nan take aka bude
dole yawa to kaga kuma na kasasu ko mutane masu bukata ta musamman sai sun tashi tsaye su ma kenan
yawa dole da bude ce dole a bai aba ka rubuta petition nan take aka bude aka gyara wajen idan nazo kuma za ga a bude mun na shiga waje da nan na kasasu da kai
yawa
dan an burge mu wannan
yawa kuma dama ai su tura an zasu wannan dole suna yin irin wannan abin sai dai mu ci amfani da shi
yawa ga haka ban jirgi kasa ga an samu an ce maka bana kasan nan misali kaga ana biyan 1,500 to amma muna biyan 750
eh kaga yake haka kun sami rahusa
yawa an samu rahusa kaga akwai hanyoyi ko da gurbin zai shiga da abin da duk akwai hanyoyi da
shi amma nan jiragen kasan su duk da wannan hanyoyin da motocin su na bus duka akwai to kaga aka kai shi can sai dai mu muke amfani da shi
yau to kaga shi kaga zaman kai sai ban Allah wa jama'a to fi dole mu tashi sai mun nawa na kasan su mu su hoppa sa su na mutuwa jama'a
su cikin kansu da kansu
ko ban ana yi da mutu amma an ka yau amma ka tsaya kan nan cewa kai ne kasace ne ka sake ne kasa kankar kanka a cikin sa ne ka fito kuma muka fito idan an yi taimaka mana
mun gode kwarai wala Abdullahi Gunu da ka samu damar bayyana mana abin da ya faru
daga sanshin da zai kasance mara karfi ka shiga ce bitar ilimi shi ya bi wata rana ka bukarfin mai karfi ka barbara har gare na akwai laifi ban jin daɗi ana ci magarfi
nan shirin ya kammala a madadin shi Abdullahi Gunu da ya mana bayani game da wannan sabon tsari na hukumar zabe ta Najeriya game da yadda mutane masu bukata ta musamman wato kamar musamman kutare da kuma makafi za su iya dangwala ƙura a zabe mai zuwa na shekarar 2019 idan Allah ya kai mu a Najeriya sai kuma wacce take hada mana sauti kamar yadda yake zuwa muku wato Julie Lazarus Christian kamar kullum Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa
to madalla a gaida Usman Ahmad Kabara da bakon sa Jukunu yanzu ko lokaci ne da zamu kawo sharhin jaridun kasar Ghana
zamu so mu sharhin jaridun na yau ne da babban jaridan kasar Ghana Daily Graphic wanda babban labarin ta shine mai yuwa ayi girgizan kasa a kasar Ghana wannan sashin binciken yanayin kasa ta kasar Ghana ce tai kashidi jaridar ta ce sashin nan na wato binciken yanayin kasa ta kasar Ghana tai kashidi cewar za a iya samu rawan kasa a nan Ghana a dalilin irin girgiza da kasa da aka rinka samu kai da kai a baya har yau dai a jaridar ta Daily Graphic ɗan sanda sun kame kuku anyidaho suna yi masa tambayoyi sa'annan kuma har yau jaridar kuma ta nuna cewa wasu mutum biyu sun kai ƙara kotun koli domin a dakatar da yarjejeniyar nan na tsaro tsakanin kasar Ghana da kuma kasar Amurka a bayan jaridar akwai wani labarin wanda ke faɗa cewa muna buƙatan zama lafiya mai dorewa a Dagbon jaridar ta ce dangin wato gidan sarautar nan na Andani na bukin cika shekaru 16 da mutuwar Yana Yakubu Andani na biyu tare da yin kira ga gwamnati da ta tabbatar cewar duk waɗanda ke da hannu a cikin kissan shi wannan shugaba nasu a Dagbon an bari doka ta yi aikin ta ko kuma dai an yi musu hukunci daidai da su. Yanzu kuma bari mu duba sauran ƙananan jaridun a fidda suke faɗi. Jaridar Daybreak, bashin sojin Ghana ya kazance. Sai kuma wani labarin a Daybreak din jarinku a Ghana na da kariya, in ji shugaba Akufo Addo. The publisher, malamar koyarwa sun yi wa Nana Addo Dankwa addu'a Ubangiji Allah ya yi masa albarka. Sai kuma jaridar The Veteran wadda labarinta na yau wadda take cewar ‘yan Ghana na gayyatan hare-haren ‘yan ta’adda. Har yau dai a jaridar ta The Veteran, Setekwe tsohon ministan kuɗi na ƙasar Ghana ya yi wa gwamnati kashedi. The Punch, an sayarwa ƙasar Amurka ƙasar Ghana. A ƙarshe za mu duba jaridar The Today. An kama Anyidoho akan kurucinsa cewa sabila za su hamɓari gwamnatin Nana Addo Dankwa Akufo Addo. Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas, yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum BOE Hausa, sunana Yunusa Tanko daga Bani Mbaka a jihar Niger. Dan Allah ku muka ni sakuna da dambarwar da ke faruwa a jihar Kogi, wanda ya kai har ya ce babban ɗan sandan Najeriya Idris ya kai ga sauki wannan ɗan sanda state na wannan jiha. Hakikani gaskiya ya kamata a ce an yi bincike an gane gaskiya abin da ke faruwa a wannan jiha.
Assalamu alaikum sunana sunana Muhammad Awal Sawa daga Zaria. Zan yi magana ne da shawarar da shugaban ƙasar Ghana ya ɗauka gani da mu'amala ga shugaban da sojin Amurka cikin ƙasar. To babbar illa da ba wai shugaban da sojin kaɗan gani ɗaya a hukuncin da aka tarar cewa duk abin da suka yi ba hukunci ba doka akan su. Idan nufi idan an yi amince da wannan al'amura yi to ya yi tsaye kuskure a rayuwa su wanda kuma haƙiƙa ne ga abin da ta baya.
To magalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a taƙaice.
Har yanzu shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da yi wa gwamnatinsa karan bawul domin ko a ranar Laraba da sai da ya sallami sakataren kula da tsoffin soja David Shulkin. Ya ce ina mai farin cikin bayyana wa jama'a cewa na ƙudiri aniyar mika sunan wani sananne mai kima idanun jama'a, Admiral Ron Jackson, domin ya zama sakataren tsoffin soja. Wannan saƙon dai yana kunshe ne a shafinsa na Twitter. Ya ce amma kafin majalisa tabbatarwa Admiral Ron na ɗinsa Robert Wilkie na ma'aikatar tsaron Amurka zai riƙi mukamin na wucin gadi. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta yaba da martani mai ƙarfi da Amurka ta ɗauka na koran jami'an diplomasiyar Rasha su 60 bayan da aka aza laifin cewa hukumomin ƙasar da ke Moscow su ne ke da alhakin kai hari da sinadarin masu guba, sinadarin mai guba kan tsohon ɗan leƙen asirin Rasha da ke zaune a ƙasar ta Birtaniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai kyakkyawan zaton shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai yi abin da ya dace ga al'ummarsa da ma bil adam baki daya ta wajen ɗaukar matakin wargaza shirin makamin nukiliyan ƙasarsa a mashigin Koriyan baki daya. Trump ya yi wannan magana ce a shafinsa na Twitter jiya Laraba. Ya ce duk da yake dai yana nan kan shirinsa na ganawa da Kim.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na hantsi. Kafin mu yi sallama bari mu yi mutaya Alhaji Sabiu Bako murnin ƙaurin auren ɗansa Ab Ibrahim Sabiu Bako wanda za a yi ranar Asabar wato 31 na ga watan Maris shekarar 2018 a masallacin Umar bin Khattab da ke Kano. Allah ya ba da zaman lafiya ya ba da ikon zuwa. Muna kuma taya iyalan mai shari'a Tijjani Abubakar da marigayi Alhaji Abdulrahman Yako murnar ɗaurin auren ‘ya’yansu Sadiq Abubakar da Hawwa Yako wanda za a ɗaura a gobe Juma'a 30 ga wannan watan Maris misalin ƙarfe 1:30 bayan sallar Juma'a a babban masallacin Juma'a na Jumaita da ke bayan tashar talabijin ta ƙasa NTA a Yola. Allah ya bada zaman lafiya da kuma zuri'a mai albarka. a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku sai anjima assalamu alaikum.